Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 20 ga watan Mayu na shekarar 2020. Ta fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya, hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar NAFDAC ta soma tantance magungunan gargajiya na cutar coronavirus. Haka kuma za ku ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ceto wani jirgin ruwan Sin da aka yi garkuwa da shi. Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman daga kudu maso yammacin Najeriya kan hana ayyukan ibada don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. Daga bisani muna tafa da shirin tasirin azumin Ramadan. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kaiwa kasashen Afirka doki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai bukatar kasashen duniya su dau wannan matakin karfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a lahiyar. A jiya Laraba, Guterres ya yaba wa kasashen Afirka da kungiyar kasashen Afirka ta AU akan yadda suka dauki matakan killace jama'a da rufe kan iyakoki da kuma tabbatar da aiki tare a nahiyar domin daƙile yaduwar kwayar cutar. Sai dai ya ce annobar tana barazana ga bunƙasar nahiyar Afirka da ake ganin zai tsananta rashin daidaito, ƙarin matsalar yunwa, rashin abinci mai gina jiki da raunin kamuwa da cututtuka. Baya ga yin kira ga kasashen duniya su tallafa wa nahiyar, Guterres kuma ya yi kira ga kasashen Afirka da su tabbatar da rigakafin cutar na bai daya ga dukkan kasashen nan gaba kuma akan farashi mai rahusa. Cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Afirka ta ce COVID-19 ta kashe sama da mutane 2,800. Kasashen da cutar ta fi kamari a nahiyar sun hada da kasar Afirka ta Kudu, Misra, Algeria, Morocco da Nigeria. A tsakiyar annobar coronavirus da ake fama da shi, shugaban Amurka Donald Trump ya tsiri fada da babban jigon zaɓe na jihar Michigan game da faɗaɗa shirinta na jefa ƙuri'a ba tare da zuwa wuraren zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba ba. Wata jami'ar zaɓe a gabashin tsakiyar jihar, sakatariyar jihar Jocelyn Benson, ta sanar a jiya Talata cewa za a aike wa mutane da suka yi rijistar zaɓe 7,700,000 takardun zaɓe a jihar. Manufar a cewarta ita ce a baiwa masu zaɓe a Michigan damar jefa ƙuri'arsu ba tare da sun bar gidajensu ba a zaɓen fidda gwanin jam'iyyun Democrats da Republicans a watan Agusta da na shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 3 ga watan Disamba a madadin zuwa filayen zaɓe a lokacin wannan annoba ta coronavirus. Trump da kansa ya kada ƙuri'arsa ta wannan dabara a zaɓen da aka gudanar a farkon shekarar nan a Florida. Amma ya yi sauri wajen kin amincewa da kada ƙuri'a ba tare da kasancewa a wurin zaɓe ba. Mahaukaciyar guguwar Iskal Amfan ya afka gabar tekun India da Bangladesh a farkon wunin yau Laraba, yayin da ake yunkurin fitar da mutane zuwa sansanoni kafin guguwar da rana. Guguwar ta danyi sauki da ta durfafi sanyin teku, amma masu harsashen yanayi a India sun ce karfin iskar guguwar ya kai 160 zuwa 170 kan ma'aunin karfin iska cikin sa'a daya. Har yanzu barazanar guguwar bai kau ba. Ana harsashen cewa iska da ruwan sama mai karfi zai lalata gidajen da ba su da karko a yankin, yayin da ake sa ran cewa wata guguwa za ta ingiza ruwan teku kilomita 25 cikin kasa, wanda zai haifar da ambaliyar ruwa a birane da ke da cunkoso kamar Kolkata a India. Annobar coronavirus na janyo koma baya ga ayyukan agaje da jinkai, kana ba da tazara tsakanin mutane na kasancewa kalubale. Babban daraktan cibiyar kula da yanayi Mulchin Jay Mohapatra ya ce ana kokarin ganin yadda za a tabbatar da kiyaye ba da tazara tsakanin mutane a yayin da ake kokarin fitar da mutane daga muhallansu. Kuma gwamnati tana neman wurare na musamman domin ajiye mutane baya ga sansanonin da suka tanadar. Jami'ai a yammacin jihar Bengal a India sun ce suna ta aiki cikin dare wajen fitar da mutane da 200,000, yayin da jihar Odisha ta fitar da mutane sama da 200,000. kasuwannin nahiyar Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye da yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya suma jishashewa kasuwar Niki a birnin Tokyo ya daga sama da maki 162 wanda ke nufin ya haura da digo 7 cikin 100 yayin da kamfanonin S&P da DAX na Sydney Kospi a Seoul da Sec da ke Taiwan suka ci ribar kashi digo 4 cikin 100 da la'asariyar yau kasuwannin Hong Kong da Shanghai kuwa sun dan fadi a yau haka nan ma kasuwannin kasashen Turai sun dan yi nauyi a farkon bude kasuwanci a yau Laraba inda kamfanin FTSE da ke London da DAX a Frankfurt gaba daya suka yi kasa da kashi igo 4 yayin da CAC 40 da ke Paris ya kasance ciki mafi munin yanayi inda ya kasa da igo 9 kasuwannin duniya a farkon makon nan sun dan tashi bayan da wani kamfanin sarrafa rigakafi da ke Amurka ya bayyana nasara a soma gwajin rigakafin cutar coronavirus da suka gudanar akan wani rukunin mutane kalilan
A gaida Aisha Ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar NAFDAC ta ce ta soma aiki kan sinadarai na magungunan gargajiya na masana da masu bincike a fannin suka fitar. A cewar shugabar hukumar shawara hakan ta biyo bayan makudan kudade da kasar Madagascar ta nemi Najeriya ta biya don samun maganin gargajiyarta kan warkar da cutar coronavirus. Daga Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana wannan rahoton.
Hukumar NAFDAC dai ta baiwa masu maganin gargajiya daman gwada fasahar su a kokarin da kasar ke yi na kawar da cutar coronavirus da har yanzu ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma a kasar. A cewar babban daraktan hukumar Professor Mojisola Christiane Adeyeye, hukumar ta baiwa masana da masu bincike daman rajista da kuma bin matakai da hukumar ta fitar a shafin ta na yanar gizo don tantance duk wani magani na kawar da cutar COVID-19.
All the documents have been submitted then we will
Tace, za mu gaggauta tantance duk wani magani sannan mu dauki samfurin maganin don mu tabbatar da cewa wuraren da ake samarwa sun cika ka'idojin hukumar na sarrafa magunguna kuma ba su da illa ga lafiyar al'umma. Za kuma mu bi duk wani hanyoyin bincike da gwaji kafin a fitar da shi na wasu 'yan lokuta. Shugaban ta kuma ya kara da cewa a maimakon gwamnatin Najeriya ta kashe makudan kudade don siyan maganin gargajiya kan cutar COVID-19 daga kasar Madagascar, amma ta yi amfani da kudaden wajen inganta samar da magungunan gargajiya a kasar. Da muka tuntubi basarake Ohoni na garin Ife, Adeyeye Ogunwusi kan shirye-shiryen da yake yi na kota kwana idan hukumar NAFDAC ta tantance samfurin maganin gargajiya ya yi mika. Basaraken ya bayyana cewa a shirye yake tsaf tare da tawagarsa a fannin maganin gargajiya domin samawa 'yan Najeriya da ma sauran kasashe maganin bayan samun amincewa daga hukumomin gwamnati. Ohoni ya kara da cewa ya mika samfurin maganin gargajiyan da ya samar kuma hukumar NAFDAC na aiki kan tantance sinadaran da aka hada maganin da su domin tabbatar da ko za a iya amfani da shi.
I assembled a team of experts that are in the traditional medicine that are practitioners. We set up pretty early and we've gone very far. We submitted our.
Daga karshe dai Ohoni ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yadda da magungunan gargajiya don bunkasa tattalin arzikin kasa. Ya kuma yaba wa kokarin da gwamnati take na ba su dama don sarrafa magungunan domin su ma su ba da tasu gudunmawar.
It's about time for us to start appreciating our own. So my advice to the public is I'm happy this time around.
Izuwa yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ya haura zuwa 6,401 inda aka sallama mutum 1,734 daga asibiti yayin da mutum 192 suka riga mu gidan gaskiya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, headquarters sojojin ruwan Najeriya ta ce ta ceto jirgin ruwan China da 'yan fashin teku suka yi garkuwa da shi a gabar tekun Côte d'Ivoire. Daga Abuja, wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce jirgin ruwan kamun kifin na kasar China an yi garkuwa da shi ne a ruwan kasar Côte d'Ivoire kuma aka nufo da shi Najeriya inda dakarunta suka ceto shi. Kakakin sojojin ruwan Najeriya Navy Commodore Suleiman Dahun ya min karin bayani.
Abin da ya faru shi ne a koyan su 'yan fashin teku guda 10 sun kwace wani jirgi da ake kira Hailufeng 2. Jirgin nan jirgi ne wanda ake amfani da shi wajen kamun kifi. Sai su kwace jirgin jirgin a ruwan kasan Cote d'Ivoire suka tuko jirgin suka shigo kasan Nigeria da jirgin sai IMB that International Maritime Bureau ta ankara da mu wato takarun ruwan Nigeria cewa ga abin da ya faru kuma jirgin ya shigo ruwan kasan Nigeria daga nan sai muka tuna jirgin mu Nigerian Navy ship suka je suka yi samu wannan jirgin kuma da suka samu jirgin suka ci karfin wayannan ɗan fashin tekun a kama su kuma kai rescuing amma aka tan jirgin guda 18
shi jirgin nawa ne kasa ne kuma daga ina ya taso
jirgin je register aka mashi da sunan China daga kasan ruwan kasan Cote d'Ivoire ya taso
sannan ya nufi ina ne
wato su suke yi kasan suna su daga dan Cote d'Ivoire ruwan Nigeria har a nan gaban Gini jirgin ne wanda ake amfani da shi dan su cakke jirgin da aka yi a cikin ruwan kasan Cote d'Ivoire zai kwace jirgin sai suka taho da jirgin zuwa ruwan Nigeria bisa wannan an karar da mu da aka yi din sai muka tura jirgin mu ta je ta kwace ta kama wayannan ɗan fashin tekun guda 10
yanzu inda jirgin yake sannan kuma na so in fashin suke
yanzu jirgin na nan bai tsamu na Lagos ana nana ta investigation har yanzu su kuma wayannan mutanen an garke su ana samun information da gudun su
kaman su wadannan ɗan fashin tekun ƴan wani kasa ne
to abin da kai ce je akwai Najeriya a ciki
da kuma yana
to dai akwai duk kasashen nan ne na yamma
ke Afrika ta yamma kenan
Afrika ta yamma
wannan dai shine kusan karo na biyar a jere ana garkuwa da jiragen ruwan kasashen waje amma sojojin ruwan Najeriya na ceto su a nan Najeriya al'amarin da masanin tsaro Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa ke cewa hakan na nuna alakar aiki tare da fahimtar juna tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen Afrika ta yamma
wannan ya nuna cewa tsakani akwai kyakkyawan fahimta ana aiki kafada da kafada kuma ana hada kai wannan ba karamin ci gaba bane aka samu a wannan yanki na West Africa kuma wannan yana nuna maka cewa a duk lokacin da aka yi wani abu ba daidai ba wato akwai fahimta akwai wato sanyan bayanai tsakanin su wanda har ya tabbatar aka samu nasara aka yi wannan abu a nan Najeriya ai ko in ka duba ko fada da ake na Boko Haram ai abubuwan da ake kenan yanzu ake samun nasarori
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina kafin mu ci gaba bari mu shankata da wannan faifai. Coronavirus wasu gwamnatin jihohin kudu maso yammacin kasar sun dauki matakin hana gudanar da ayyukan ibada don dakile yaduwar cutar ga rahoto na musamman da wakilin Hassan Umar Tambol ya hada mana daga yankin na kudu maso yammacin Najeriya
kadan bayan da cutar mashako wato coronavirus da ta samo asali daga birnin Wuhan na kasar Sin wato China a ƙarshen shekarar 2019 likitoci da masana kiwon lafiya a fadin duniya sun tinkari cutar ta hanyoyi da yawa tare da ba da shawarwari a game da matakan da za a dauka don samun saukin dakile ta da hana mata yaduwa a cikin al'umma a cikin matakai da shawarwarin da likitoci da masana kiwon lafiyar al'umma suka bada sun hada da yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci, wanke hannu da sabulu a cikin ruwa masu gudana, murza sinadarin kashe kwayoyin cuta ga hannuwa, bada tazara tsakanin mutum da mutum, kafa dokar kulle da hana zirga-zirga a cikin garuruwa da birane, hana sufuri a tsakanin wannan jiha zuwa waccan jiha. Wasu gwamnatocin Najeriya da dama, kama daga kananan hukumomi, gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayyar Najeriya sun dauki matakan rufe wuraren kamar makarantu da kasuwanni da bankuna, da hana yin taron ibada a coci-coci da masallatai, inda anka hana yin juma'a a masallatai, a majami'u kuma aka hana yin taron ibada. To ko me mabiya addinan Kirista da Islama za su ce game da waɗannan matakan da gwamnatocin Najeriya suka dauka? Haka zalika, na zagaya a jihohin Kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho, inda nijar ayoyin wasu 'yan Najeriya.
Sunana Kyari Ali Abada, mazaunin Ibadan a nan kara a Kele. Gaskiya bai kamata a hana jama'a salloli a cikin masallaci da sauransu ba, domin ita coronavirus ai ba daga nan take ba, daga can wani guri ta bullo. Za a hana mutane mu nan muke nan muna salloli ma zuwa ce wai kar a yi sallah saboda coronavirus. Mu san da kodai coronavirus ne,
wannan ciwo na coronavirus yana yaduwa ne ta hanyar mutum da mutum. Shi yasa gwamnatoci watakila suka ce kada a yi sallah juma'a ko kuma kada a yi salloli tare, domin gudun wannan cutar ta kama wani ko kuma ta kama wasu.
Kai malaha sakara ji, gaskiyar magana ba wannan shine zai sa yaduwa ko da.
Sunana Halima Bashi Kafa Shamba a Kele. To gaskiya gwamnatoci matakin da suka dauka na game da sallar juma'a ko kuma a rufe gari ko kuma aka kare gari ruwa, abin yana da kyau, amma su ma matsaloli suna da matsaloli, saboda bai yiwuwa a ce mutane sai sun tuza su yi sallar juma'a sannan a ce ba a yi. Ya kamata in za a yi abu to sai a zo a kira malamai a wayar ma jama'a kai, a nuna musu cewa wannan abu ga illa ta ga muhimmanci, da saboda ba muna yi ne don mu kuntata mu ko kuma don mu kuntata saboda addini ko kuma don mu hana wani kasuwanci ba, muna yi ne saboda inda abin ya heto yana cutar ma jama'a.
Sunana nine Alhaji Musa Ganga daga Jihar Ikiti. To matakin da gwamnatoci suka dauka tun daga sadarar gama har zakuwa jihohi, a hakikanin gaskiya ya yi kyau, shi ma ibada ba za ta yiwu ba ba sai da lafiya. Amma da dan haka ni na wahange da na tunani da tsinka da gwargwaron ilimin da Allah ya bani na ga ya yi kyau, saboda kariyar lafiyar jama'a yana da kyau. Sunana Muhammad Falalu Ahmed Kiga ne, chairman news a Ondo State. Ni mazauni a Kure ne a jihar Ondo State.
A nan jihar Ondo an hana yin sallar juma'a da taron jama'a?
Eh, a hakika banda ma juma'a an hamsu sallah wata an hana. An hana sallar juma'a kuma an hana coci. An hana ma kasuwanci sai rana kura na kura aka ibo mutane na yin kasuwanci.
To ya kuka ji da wannan mataki na hana yin salloli da tarukan jama'a?
Gaskiya mun ji bakin cikin rashin hana sallar nan.
Kasashe da yawa sun dauki irin wannan mataki, kudu da Saudi Arabia ta dauki irin wannan mataki. Ba a ganin cewa an shi ne domin inganta lafiyar jama'a da kare su daga kamuwa da wannan cuta ta zamani ta coronavirus.
To ni a tunani na ganin nake da za a dauki matakai ba haka ya kamata ba, kamar yadda aka bari a yi kasuwanci, a samu wurare wanda za a ajiye hansa da zai da ruwa wanda wanda za su shiga masallaci su wanke hannayensu, sannan su yi amfani da wannan sanitizer su shiga masallaci.
To ya batun sallar juma'a ana yi koko gwamnati ta hana?
Gwamnati ta hana sallar juma'a, don wannan juma'a ta ce ma juma'a tara ba a yi sallar juma'a ba.
Ya kuma ga wannan mataki da gwamnati ta dauka na hana yin taron jama'a da salloli?
To gaskiya ne masallolin nan da ya dace ba ya kamata a duba shi gaskiya na sallolin nan.
Ku yi la'akari da cewa gwamnati ta yi ne domin ta kare lafiyar jama'a?
Eh, gwamnati ta yi ne ta kare jama'a, amma na harkar addini masallatai ya kamata ta duba wannan yanayi. Alhaji Ibrahim Garba, sarkin Sokoto na Bodo na Kutse. Bodo ne Sabo Abeokuta ne.
To wani hali ake ciki a nan Sabo Abeokuta a game da yin salloli da zirga-zirga da kasuwanci?
Lallai insha Allah tun da an kawo da azumin ga ba a bari mu sai da kasuwa wajen ba ko kadan.
To ba sallar juma'a ba.
Zuwa masallaci gaba da sarki ba da kai na yayi annabi cewa kada a yi sallah saboda gwamnati ta hana yi. Ba a wuce mutum goma sai a ji mutum biyar.
A kasuwanci yana tafiya?
Wallahi kasuwanci bai tafiya komai ya ta barbare. Wallahi zirga-zirga ana ɗiban mana kwana biyu kwana uku talakawa ne sun shiga cikin matsala, wallahi sai dai Allah ya yi ce mu.
To ko akwai wani kira da za ka yi wa gwamnatin jihar Ogun?
Sai da shugaban kasa General Buhari don Allah a taimaka muna jama'ar Najeriya su je sallar Idi.
Sana Hassan na Audu Burama daga Matir ƴan Albasa. Ina zaune a Lagos.
Yaya nan Lagos din nan taku ko akwai wasu matsalolin da cutar corona virus ta jawo muku?
Eh, matsalolin da muke fuskanta yanzu musamman ma a rufe masallatan mu wurin da muke za mu je mu yi ibada mu roki Allah akwai matsalolin an rufe. Kasance na mu a rufe muke muna rufe jirgin ina kasuwar mu sai dai a ta mu dan samu ɗaya biyu uku ya anyo goyawa ta haifa. Allah kai na cikin yanayin rayuwa. Allah ta abin da zan zuri shi ba mu ga azumi.
Gwamnatin tarayya ta sassauta dokar kulle wannan ba ku ji sauki ba har yanzu kenan.
Wallahi ba abin da aka tsamta daga ciki. Dan yanzu magana da ake cikin a Lagos ma in karfe ta kace karfe 7 ba ka saka ta ko ina ba.
Haka ma wasu shugabannin addini sun yi mana fashin baki a game da wannan.
Sunana Reverend Philip Mayango, Bishara Baptist Church, Abo Ibadan.
Ko addinin Kirista ya yarda da idan aka samu wata annoba ko wani bala'i kamar irin coronavirus kada Kiristoci su je a coci domin yin ibada?
Gaskiya addinin Kirista bai hana doka wannan ba, domin littafi ya samu gane da cewa a cikin littafi Romawa sura 13 aya 1-7 idan muka bincika wuri da kyau manzo Bulus ya yi magana ya ce gwamnati za ta kafa wani doka wanda zai zama tamako ga al'umma dole sai a bi shi. Domin tun da yake wannan doka ana fitawa domin wannan annoba da coronavirus ba laifi ba ne. Addini Kiristanci ya ce duka kowane iko da ke a duniya Allah ne da shi. Don haka idan gwamnati za ta kawo doka ana fitawa domin ya cece al'umma ba laifi ba ne dole Krista su bi shi.
Musa Muhammad Kalluri imamin Akinyele Kara na masallacin ƴan ɗarika na Juma'a. Bai kamata ba Alhaji Hassan a ce wai wata annoba ta shigo a ce an hana sallah an hana jam'i, wannan ba musulunci bane, ya sabawa musulunci. A basu su yi sallah domin wannan sallar ta su ba za ta haddasa cuta ba, ba za ta hana cuta ba.
Malai a lokacin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an taba samu annoba irin wannan? Kuma idan an samu an hana sallah ta Juma'a ko ta yau da kullum?
A wancan lokacin an samu annoba mutane sun yi ta mutuwa. Idan ma ka tuna akwai inda Allah yake cewa alam tara illal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut faqala lahum Allahu mutu tuma ayahum. Lokacin annoba da ta shigo mutane kimanin 70 ne a cikin gari suka gudu suka fita. Da suka fita Allah ya ce musu mutu ku mutu. Bayan su mutu da kwana 8 Allah ya tashe su.
Sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin kakakin gwamnatin jihar Oyo Mr. Tayo Ajisa ya citura Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Shugaban New Edubuyase United Abdulsalam Yakubu ya mara wa ra'ayin hukumar kwallon kafar kasar Ghana baya na soma wani tsari zartar da ligin in division 1 mai club guda 18. A kwanan baya ne hukumar GFA ta gabatar da wani jawabin soma wannan tsari na rage adadin club da ke taka leader a division 1 din kasar Ghana daga clubs 48 zuwa 18. Shahararren likitan wasannin kwallon kafa Dr. Bampo ya faɗa cewa zai zama rashin hikima an soma wasan kwallon kafa ba tare da tabbaci na kariya 100% ba. Likitan ya nuna cewa babu dalilin hanzarta shiga filin wasa da zaran ba a tabbatar da matsayin kariya ba. Dr. Bampo na bukatan a dakatar da wasan ligin din shekara ta 2019-2020 har a samu tabbaci na kariya 100% kan a soma wasan kakan na gaba. Clubsin wasannin kwallon kafar kasar Ghana za su kakaro akalla dola 3,000 ko wani mako domin gwaji na coronavirus kan a soma wasannin ligin din kasar. Kowane dan wasa za a kashe masa akalla dola 100 dangane da wasannin din na kwallon kafar Ghana, yayin da ya zama tilas ko wani dan wasa da masu koyar da wasa da kuma ma'aikata a fagen na wasanni za su bukaci a yi gwaji na COVID-19 kan a soma atasayi ko kuma wasa na kwallon kafa in Ghana ta samu amincewar su ma wasannin na kwallon kafa. Babban klubin kasar Tanzania Simba SC ta nuna sha'awa akan dan wasan gaba na kasar Ghana Michael Sapon a lokacin da aka bude kasuwan sayar da yan wasanni. Sapon dai da a kwanan baya yayi hannun riga da klubin din Rwanda Rayon Sports a dalilin samun rashin fahimta da shugaban klubin. Subhanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Alaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadana daga bakin matasa.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sunana Mamman Lawan Sidi Laminu daga nan birni karce shi timari daga nan da magaram jamhuriyar Niger. To alhamdulillah azumin watan Ramadana wata ne mai girma kamar yadda Allah ya faɗe shi a cikin Alqur'ani mai girma. شهر رمضان نزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مرن او على سفر فعدة من ايام الاخر والذين يدفنوا في اطعام مسكين. الحمد لله وطن عزمي فرلاني كما عند الله سبحانه وتعالى يفرلان تامو مشي مو باينشي تاني انا صلى الله عليه وسلم ينون امو يندزاميشي. To duk wanda Allah ya sa halarci wannan wata na Ramadan yana cikin lahiya cikin hankalin shi to yayi kokari ya halarci wannan wata dan alkhairin da yake cikin wannan wata Allah kadai ya san shi kuma wata ne wanda a cikin shekara so da yake samun shi. Abinda zan ja hankali a bisa kan matasan mu gaskiya matasa namu ne yanzu musulmi kun dauki wata dabi'a wanda mudubin isko ta ba ana yi ko a galgayyanci balle addinin mu na musulunci. Yau matasa wani halayya da kuke dauka wanda ba inda za ta kai mu a rayuwa da mu da ku gabaki daya, ya kamata matasan mu ku kama addinin musulunci da gaskiya. Kar sai azumi ya zo ku dauki ku ne musulmi kuna sallah kuna azumi amma da azumi ya huce kuma ya zamanto kun watsas, wannan ba daidai bane. Jan hankalin da zan muku yi kokari kowane lokaci ku kama ibada hal illa masha Allah, ba sai azumi biya zo a ce kai ne za ka yi sallah kuma in azumi ya wuce ka wasa sallah, wannan bai dace ba gaskiya. A matsayin ku na musulmi matasan uwana, Allah dai ya shirye mu, Allah kuma ya kara mu imani, Allah ya kiyaye mu, Allah ya amshi ibadar mu, Allah ya amince mana. Assalamu alaikum.
Madalla da fatan an amfana da abin da aka ji. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kaiwa kasashen Afirka doki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai bukatar kasashen duniya su dau wannan matakin karfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a nahiyar. A tsakiyar annobar coronavirus da ake fama da shi, shugaban Amurka Donald Trump ya tsari fada da babban jigon zabe na jihar Michigan game da fadada shirinta na jefa kuri'a ba tare da zuwa wuraren zabe a zaben shugaban kasa da za a gudanar a watan Nuwamba ba. Wata jami'ar zabe a gabashin tsakiyar jihar, sakatariyar jiha Jocelyn Benson, ta sanar a jiya Talata cewa za a aike wa mutane da suka yi rajistar zabe miliyan 7.7 takardun zabe a jihar. Mahaukaciyar guguwar iskar Amphan ya afka gabar tekun India da Bangladesh a farkon wunin yau Laraba, yayin da ake yunkurin fitar da mutane zuwa sansanoni kafin guguwar ta rana. Guguwar ta danyi sauki da ta durfafi sanyin teku, amma masu harsashen yanayi a India sun ce karfin iskar guguwar ya kai 160 zuwa 170 kan ma'aunin karfin iska cikin sa'a daya. Har yanzu barazanar guguwar bai kau ba. Kasuwannin nahiyar Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye, da yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya suma jisha cewa kasuwar Niki a birnin Tokyo ya daga sama da maki 162, wanda ke nufin ya haura da 7 cikin 100, yayin da kamfanonin S&P da DAX na Sydney, Kospi a Seoul da Tech da ke Taiwan suka ci ribar kashi 4 cikin 100 da la'asiriyar yau.
So masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku jiyo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azza ta karanto labarai da kuma Julie Lagos Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.